Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana da wannan hantsin na ranar Alhamis 1 ga watan Nuwamba shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi, Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal, muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin. To kuma in kun ga majalar labarai za ku ji cewar kungiyar 'yan kasuwa ta jihohin arewacin Najeriya 19 ta buƙaci gwamnati ta sake duban lamunin jari na naira 100,000 wadda aka rage ya koma 50,000 a duba yadda za a yi a riƙa tallafa musu don saboda su samu haɓakan kasuwancinsu. Muna ɗauke kuma da shirin na kasa wanda Sulemu Muni Barma ya shirya kuma zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana, sai kuma sakonni da ku masu saurare kuke aiko mana. Yanzu sai kun gama jin labaran duniya, sannan mu kawo muku waɗannan shirye-shiryen.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfila Hashim Gumal. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai aika da sojojin da za su kai 15,000 zuwa bakin iyakar Amurka da Mexico domin su dakatar da bakin hauren da ke shirin shiga ƙasar daga tsakiyar nahiyar Amurka. Wata mata ta fito daga ƙasar El Salvador kuma take cikin tawagar bakin hauren da suka taso daga arewacin Amurka. Ta ce tana son Trump ya sani cewa ita da sauran mutanen ba masu aikata laifi ba ne. Ta ce ba wai za mu je can ba ne domin mu sata ko mu cutar da wani ba. Muna son mu yi aiki da hannayenmu da gumunmu domin mu samu abin kanmu. Muna roƙon Allah ya kai mu can mu samu aiki. Sojoji 15,000 da Trump ya ce zai aika sun wuce yawan sojojin da ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta sanar da cewa tana shirin aika dakaru 5,200 domin haɗuwa da dogarawan tsaron ƙasa 2,100 da yanzu haka suke bakin iyaka. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun faɗa wa Muryar Amurka cewa kusan sojoji 2,000 za a saka cikin shirin kota kwana domin su taimaka wa sojojin da aka riga aka tura bakin iyakar. Wanda hakan ne ke nuna yawan sojojin da aka tura bakin iyakar Amurka sun wuce na sojojin Amurka da ke yakar ƙungiyoyin ta'adda a Iraki da Siriya. A halin da ake ciki kuma, hukumar da ke kula da bakin iyakar ƙasar Canada na shirin ƙara yawan bakin hauren da take mayarwa ƙasashensu waɗanda suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba zuwa 10,000 a wannan shekarar. Wannan ya hada ba wai kawai da 'yan gudun hijirar da ba samu karbuwa ba da masu neman mafaka, amma har da waɗanda jami'ai ke kallo a matsayin barazana ga ƙasa. A lokacin da mai magana da yawun hukumar da ke kula da bakin iyaka ta Canada yake magana da kafar labaran ƙasar, ya ce yayin da Canada ta shafi shekaru tana karba da maraba da bakin haure da masu neman mafaka, ana buƙatar duk waɗanda suka shiga ƙasar su kiyaye da dokar ƙasa. Yanzu haka akwai bakin haure kusan 18,000 da ake shirin mayar da su ƙasashensu. 5,300 daga cikinsu babu wani abu da za su yi a bar su a ƙasar, dole sai an mayar da su. 'Yan hamayya masu rajin mazan jiya, wato masu ra'ayin mazan jiya a ƙasar, sun kira yawan bakin hauren da ke tsallaka iyaka su shiga Canada a matsayin rikici. Suna mai cewa gwamnati ba ta da wani shiri na ɗaukar batun da muhimmanci. Wani mai bincike na musamman a Turkiya ya ce an kashe ɗan jaridar Saudiya nan Jamal Khashoggi ne ta hanyar shaƙe shi jim kaɗan bayan da ya shiga ofishin jakadancin Saudiya na Istanbul kafin a dadda tsagawarsa. Bayanin da mai binciken na musamman Ifran Fidan ya yi na zuwa ne lokacin da Turkiya ke matsawa Saudiya lamba ta miƙa mata mutum 18 ta tsare saboda suna da hannu a kisan Khashoggi. Bayanin Fidan shine bayani na farko da wani jami'in Turkiya yi da ya tabbatar da cewa an kashe ɗan jaridar bayan da ya shiga ofishin jakadancin, kuma abu ne da aka riga aka shirye yi. Haka kuma wani mai magana da yawun jam'iyyar AK mai mulki a Turkiya ya faɗa jiya Laraba cewa tabbas kisan Khashoggi bai taɓa biyuwa ba tare da izinin ɗaya daga cikin shugabannin Saudiya ba. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya nemi jami'an Saudiya su bayyana ɗan Turkiya da ake zargi da taimakawa wajen ɓoye ko jefar da gawar Khashoggi. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba an yi jana'izar mutum uku a birnin Pittsburgh ne yayin da birnin ke ci gaba da makokin mutuwar Yahudawa 11 waɗanda aka bindige su lokacin da suke wajen ibadar su. Ɗaruruwan abokan arziki sun haɗu domin nuna alhinin su ga Malzin Wax mai shekaru 88 wanda shine ke jagorancin masu ibadar ranar Asabar lokacin dan bindiga mai suna Robert Bowers ya afka musu yana faɗin cewa dole ne duk Yahudawa su mutu. Ya kuma buɗe musu wuta. Haka kuma an yi jana'izar tsohon mai sayar da gidaje Aaron Younger mai shekaru 69 da tsohon mai bincike a jami'a Joyce Pyongbang mai shekaru 75. Cikin wannan makon ake sarin yin jana'izar sauran mutanen da suka rage su biyar. A halin yanzu kuma masu taimakawa alƙali yanke hukunci suna ta tuhumar Bowers direban babban mota mai shekaru 46. Wanda yake yawan kafa kalaman kiyayya a yanar gizo da laifuka 44 tuhumar da yana zargin su da amfani da bindiga da aikata laifukan kyama ciki har da tauye mutanen haƙƙinsu na damar da suke da ita ta yin addinin da suka zaba. Yanzu haka dai yana jiran a gabatar da shi gaban kotu kan wannan zargi watakila a fara yau Alhamis.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma da lab. Kungiyar 'yan kasuwa ta jihohin arewacin Najeriya 19 ta fara kokawa akan rage tallafin jari na da gwamnati take bayarwa wanda aka rage daga dala naira 100 zuwa 50,000 lamarin da yasa kungiyar take yin kira ga gwamnati ta sake duba wannan al'amarin. Wakilinmu Saleh Shehu Ashaka ya aika mana da rahoto akan wannan batun.
Kungiyar 'yan kasuwa ta jihohin arewacin Najeriya 19 ta buƙaci gwamnatin Najeriya da ta duba batun lamunin jari na naira 100,000 da aka mayar naira 50,000 don hakan zai bunƙasa harkokin kasuwancinsu. Bayan taron da kungiyar ta yi a Abuja, shugaban kungiyar reshen Abuja Alhaji Adamu Hassan ya ce an ɗau fiye da shekara ɗaya da suka cika ƙa'idojin samun lamunin amma shiru ba labari.
Wasu ma membobinmu suka ce kar mu karbi 50,000 na wasu suka ce mu karba 50,000 din ma in kai ba zai maka amfani ba wani mai tallan ruwa. Mai tallan gada mai tallan kaza ai naira 50,000 ma ta yi mishi yawa mai sai da goro ko wani abu dai kanana kanana sana'a yayi 10,000 ma ya ishe shi dare kuma na tabbata 10,000 nan yadda muke yi a kasuwa wani zai zo ya ce ma dan Allah ka taimaka mu in zaka yi tsan ruwa sai ya ce zan je sayo mishi roba a zuba mishi ruwa na fiya watan nan yana talla sai ga wata ɗaya sai zo ya sa maka albarka ya ce ai Alhaji na gode ga abin da ka bani kuma gashi na ci na sha kuma na ajiye wani abu gashi zan tafi gida. Gaskiya su an hada fada tsakanin mu da membobin mu yawa suna ta zargin mu suna ganin kaman ba mu yi musu daidai ba ko kuma wasu ma wanda ba su sani ba suna cewa kaman ma mun karbi kudin mun kwanta akai alhali kuma kowa da account number dinsa da kuma BBN number dinsa kuma da telephone number dinsa da addressin sa da komai sai da muka cika muka aika musu.
Mun kawo muku karin bayani kan batun lamunin da mai taimaka ma shugaban Najeriya kan zuba jari ga al'umma Hajiya Maryam Uwais ta yi da bayyana cewa za a kara wa 'yan kasuwar kudin idan suka biya akan ka'ida.
Mun riga mun san irin sana'o'i kowace jiha dama mun sa mutane a je a dubo mana wani sana'o'i ne guda 10 da suka fi bunƙasa a garin. Wani masu ruwa ne, wasu masu shayi ne, wasu masu suyan ko doya akan hanya ne. Duk wa'annan an riga an samu wannan data din an aje. To amma dan kada a ba wani a hana wani, mun dauki mutane a kowace jiha da za su je wajen wa'annan kasuwoyin ko inda suka san mutane sun taru da irin wannan sana'ar sai su samu sunayen mutanen suna ta rubuta. Yanzu dai za a zagaya dukka jihohi wannan ba su sukan a bayar.
Shugaban kungiyar na 'yan kasuwar na Abuja Adamu Hassan ya ce sabon shirin yana da amfani amma zai rikitar da 'yan kasuwar
tun na farko tunda ba su cika mana ba. Yanzu ba zai wuya ka je ka ce ma mutane ga wancan ma bata samu ba kuma ka ce ku zo ku sake cika wani ka'ida kuma a baku wannan 10,000. Mu muna jin tsoro har yanzu abin da ya shafi maganan kuɗin nan tunda ba a cika mana alƙawarin farkon nan ba. Ya sun hada fada tsakaninmu da membobinmu har ma ya za tafiya mu ma ba ta armashi kamar irin da. Da yawa mutane sun dauka cewa ba mu tunda kungiyar mu za ta ba mutane kuɗi kuma mun yi alƙawari ko ba mu ba su ba to me amfanin wannan kungiyar.
An samu kalubale tsakanin 'yan kasuwar bayan wata kungiyar 'yan kasuwa ta gana da shugaba Buhari inda kungiyar mai rijista ta ce sojojin gona ne suka yi ziyarar. Saleh Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
Malam Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar mu kula da su tunda jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja ka da Italiya in ya kan foka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike anan ga cikin Lagos kuma ga Badshu ga Laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantin
oh madalla a gaida salishewa shaka yanzu ko sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa kafin mu ci gaba da sauran shirye-shiryen mu dalla Allah ji kan abokalango da fata an shakata da wannan faifan wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 3 ne da minti 14 na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta tamka
Jama'a assalamu alaikum barka ku da warhaka barka mu da sake saduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowace ranar Alhamis wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Sule Mumuni Barma da sauran abokan aiki ke fatan kuna shan hantsi lafiya kungiyoyin nakasassu a Najeriya sun fara nuna damuwa akan yadda cin hanci ke barazana ga sha'anin tattalin arzikin wannan kasa lamarin da suke ganin yana kan gaban matsalolin da suka jefa galibin jama'ar ta Najeriya cikin halin talauci kuma a cewar su na kasassu sun fi kowa dandana kudar illolin da ke da nasaba da sha'anin cin hanci. Dalili kenan da tawagogin na kasassu daga jihohin kasar suka yi tattaki zuwa Abuja, inda suka gudanar da wani gangamin fadakarwa a matsayin wata gudunmuwar yaki da wannan mummunar ɗabi'a. Abokiyar aiki na Hawa Umar ta tantauna da wasu daga cikin jagororin wannan tafiya.
Sunana Umar Ali Goro, chairman na kasasu daga jihar Gombe, kuma the same time councilor ne da yake wakiltar mu na Woda Balanga local government Gombe state.
To sai ga ku kuma kun taru anan kamar kun fito domin yaki da cin hanci da rashawa.
Abin da ya tara mu dama maganar cin hanci, wannan cin hanci da ya jawo mu muka fita talauci a Najeriya, ana maganar miliyan 29 digo wani abu na kasasu a Najeriya. So cin hanci shi ya kosa ya samu muka samu rashin ilimi, muka samu rashin dauka aiki, muka samu rashin samu wurin kwanciya mai kyau, da cututtuka da matsala da ya shafi na kasasu a Najeriya. So kokari muke gwamnati ta ci gaba, muna goyon duk gwamnati da ta zo za ta yaki da cin hanci, muna tare da ita, muna goyon bayan ta, saboda yaki da wanda suke tara kuɗi suke barin mu a talauci, suke diban yayansu su kai waje. Burinmu shine kowa ya samu ilimi, ya zama daidai da kowa yanda zai rayu. In kin dubi gine-gine da ake a Najeriya, babu adin ba tanadi saboda na kasasu ba. Gwamnati tun daga tun da aka dawo demokradiya har yau an kasa sanin bill na kasasu a Najeriya, duk wannan cin hanci ne. In an zo dauka aiki ba kula da masu nakasa, to ya hadu shine ja mana matsala da muke magana cin hanci. Muna kira ga gwamnati a yaki da mutanen da suke tsadan kuɗin jama'a.
To akwai wani abu da kuke so gwamnati ta yi ma nakasasu?
Ai tsari da abinda muke so gwamnati ta sanin bill mu. Muna kira ga shugaban kasar Najeriya Jira Muhammadu Buhari ya gane mun zauna da shi a Nasarawa state, mun ce a sanin bill na nakasasu. Ya ce zai sanin bill, har yau ba sanin bill na. Bill na shi kumshi ilimin mu da komai mu, duk abinda ya shafi rayuwar nakasasu a Najeriya shi ya shafa. Ba zai yi wa Najeriya ci ana magana na kasa ba, sun kashe zuciyar yan siyasa, kwaya da wuyi duk ya mai da mutane cikin Boko Haram, jami'an tsaro duk sun zama guragu, suna shigan fadin mu yana yawa. Don an je an ta da bom, mutane suna zama kurame, suna zama guragu, suna zama wane ne. Ni da na fito daga notice, zan ce mu muka fi talauci, mu kuma muka fi fuskantar kalubale babba daga notice, saboda dalili mu muka bamu da 1% na education, kuma ba a kula da nakasasu. Kuma NGOs suke zuwa notice suna amfani da sunan nakasu, suna neman kudi ba su neman nakasu. So muna kira dala EFCC zo shiga su bincike NGOs din, don a tabbatar an samu mutane an taimake su, wanda za mu ci gaba. Wanda yanzu kin je matsalan da yake faruwa notice, yawanci gwamnati ta create commission na notice, ta create empower, ba ta yi packet na nakasasu ba. Muna kira ga wannan gwamnatin ta yi. In gwamnatin nan ba ta yi ba, a cikin miliyan 15 na nakasasu ba za su iya jefa musu kuriya ba. Shine abin da muke magana.
To haka su ma mata ba a barsa a baya ba a wannan yaki da nakasassu suka kaddamar a ƙarƙashin maudu'in da ke cewa cin hanci yana haddasa talauci.
Sunana Adamu Balla.
To malama Adama, ga kunan kun zo kun saka riguna wanda nike ganin kamar ana kokarin ne a yi yaki da cin hanci.
Mun zo ne da mu yi yaki da rashawa da cin hanci, corruption kenan. Ga corruption shi yake kawo talauci, poverty muka ce. Corruption causes poverty. Poverty causes disability. So we say no to corruption. Zaki wa su rauni zaka ji dan kadan, amma sanadiyan wannan rauni zaka gurgunce, zaka makance, zaka kurmance, zaka ba abinda ba zai kasance da kai ba. Saka mu dai yanzu dai mun zo ne mu ce cin hanci da rashawa da wannan corruption din nan ya isa haka.
Akwai wani abu da kuke so gwamnati ta muku, musamman ma ku?
Akwai mana ga disability bill mai nan ta hanji, in da kaya ne ma aka shanya waraka da ya kode ba, kamar stroba kinga disability bill mai nan hangin bai dame su ba, ba su sani ba policy wannan ma ba a sa ba, kin gane al'amarin namu ai sai alhamdulillah. Kuma duk da pressure da international organizations suke bayarwa, UN suke ta faɗa ai kaza ai kaza, amma ko a jikin su, saboda dai kin ga za a ce ana yi, amma ka je za ka ga akwai gine-gine da ba ka iya shiga ba, yanzu kaka kamar yaka ba zan iya shiga mota ba sai an daga ni.
To kamar menene yanzu, menene kike so gwamnati ta yi muku?
Kai ina so gwamnati ko ta approving bill namu, ai passing bill namu, bayan passing bill namu sannan duk wani abu da yake kawo mana tangarda a game da rayuwa, wato kamar bariya gane ai a kawar rashi structural attitudinal da waye zaki ga zai iya ne ko makaranta ne zaka iya yi ne abun ai ya ga inta yanzu haka akwai wanda suna nan disabled ne amma da yake family su ba abin da su iya yi yan uwan su haka suka ko suna nan a gida sai da kinga gwamnati passin wannan bill din za a zo a saka dole a ce dole a san yawan masu fama da kasa kuma akwai inda suka je ko danka ne ko wani mahaifinka ne ko wani makwabcinka ne bai da lafiya dan ka zo ka ci gashi ba ina da kaza 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 a gida to kaga kinga akwai disability allowance a kasashe kewa dan ka kasance mai da kasa za na baka allowance saboda a taimaka maka
to masu sauraron mu anan zamu dakatar da shirin na wannan mako a madadin wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar ni Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku muni lafiya
tawadalla a gaida Suleiman Muni Barma da tawagarsa yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun Ghana.
Kuma sharhin jaridun ne yau da jaridan Ghanaian Observer wacce babban labarin ta shine ayan tsaron John Mahaman sun kai wa ƴan jarida hari sai kuma ainihin wannan labari wadda Siemens za ta kafa guraben aiki a nan kasar Ghana nan ba da jimawa ba in ji shugaba Akufo-Addo sai jaridan New Crusading Guide wacce babban labarin ta shine hukumar kwallon kafar duniya ta dibiya haramci akan Kwesi Nyantakyi har tsawon rayuwarsa sai kuma jaridar Daily Guide wacce babban labarin ta shine masu tsaron John Mahama sun kai farmaki inda sun ka ba ƴan jarida kashin tsiya The Inquisitor akwai siyasa mai ban kazanta a sha'anin KNUST babban labarin wannan jarida na yau kenan sai kuma wannan labarin Dan Bocci ya tona asirin Tugbe Afede mun duba jaridan da insight ku wannan labarin ne babban labarin ta wato Afrika ta kudu tana rufa-rufa game da wato Saudi Arabia sai kuma jaridan da Statesman wacce ta bugu wannan labarin a matsayin babban labarin ta jam'iyyar NDC ta sabunta kai farmaki akan ɗan jarida ita ko babban jaridan kasar Ghana Daily Graphic babban labarin ta yau shine ma'aikatar ilimin kasar Ghana GS ta kaice ta gabatar da manhajan karatu na farkon zangon karatu wanda zai kawo ƙarshe a 22 ga watan Disamba sa'annan zangon da ake cewa Green Track za su tafi hutun karatu a 8 ga watan Nuwamba jaridar ta ce ma'aikatar ilimi ta kasar Ghana ta gabatar da manhajan karatu na mai zango biyu da kuma yanda dalibai na manyan makarantun secondary za su ci gaba da yin karatunsu a shekarar karatu na shekara ta 2018 da 2019 mun koma bayan jaridan wannan labari ne mai susarai wata mace nanan tana fama da ranta bayan sarkuwar ta kenan ko kuma dai matar yanta cunna mata wuta wannan mata yar shekaru 30 patience Foma tana nan rai kokwai mutu kokwai a ainihin asibitin da ake cewa Breko Holy Family Hospital dake Jihar Bronx afu bayan an nuna cewar matar yarta ita ce ta cunna mata wuta da wannan sharhi muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla yanzu kuma mun zo lokacin da zamu kawo muku kadan a cikin sakonni da ka bar muna bisa na'ura
assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishai in garin Garbacce da jama'ar kuma ta bari ta raba tare da Najeriya hakika mai da ta kurar da yin zabe ta kadiri da ta zama doka a Najeriya abu ne mai matukar muhimmanci kuma mun yi na'am da wannan mai da wannan na'ura a matsayin doka da fatan wannan aiki da na'ura zai kawo yin zabe sahihi da kuma zaben da talakawa za mu yi a wannan shekara mai zuwa za mu zaɓi shugabanni a dalai waɗanda za su kawo mana ci gaba a ƙasar mu baki ɗaya.
Salamu alaikum Maryam Amurka mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jihar Bisa jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi ta samu Nijar da Najeriya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu Nijar da Najeriya. Ya kawo mana kwanciyar hankali ka samu Nijar da Najeriya amin kuma amin. Na gode.
Mun magana Alhaji Aminu da kuke cewa da ni cewa ta hanyoyi da yin Najeriya. Wannan shiri na babban ƙasa Muhammadu Buhari ya rage daga tsokalauci tsakanin 'yan Najeriya sun ci raba kudade goma a 'yan Najeriya. Wajen da wannan shiri ya samu karuwa kuma ya yi ma'ana ya taimaka 'yan Najeriya kuma muna masa fatan alheri. Muna fatan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ci gaba da gudanar da ayyukan raya ƙasa a ƙasar nan. Sannan muna roƙon mai girma shugaban ƙasa da kuma majalisun tarayya da cewa tun ƙananan hukumomi ya kamata a ba su yankin kansu domin ƙananan hukumomi a nan tana kai ki yan ƙaramin hukuma ta da yanki na gudanar da harkokin ta da kamata to za ta gudanar da ayyukan raya ƙasa a yankunan ƙananan hukumomi da kuma yankunan karkara don haka jiha da gwamnatin tarayya sun yi wa nisa.
Ba da Allah sai a ci gaba da aiko muna da waɗannan sakonni insha Allah mu ma za mu riƙa bugawa. Yanzu lokaci ne da za mu gabatar muku labarai amma wannan karin a takaice.
To baba a takaice an ji cewar shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai aika da sojoji da za su kai 15,000 zuwa bakin iyakar Amurka da Mexico domin su dakatar da bakin hauren da ke shirin shiga ƙasar daga tsakiyar nahiyar Amurka. Sojojin 15,000 da Trump ya ce zai aika sun wuce yawan sojojin da ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta sanar cewa tana shirin aikawa wanda suke dakaru 5,200 domin haɗuwa da dogarawan tsaron ƙasa 2,100 da yanzu haka suke bakin iyakar. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun faɗa muryar Amurka cewa kusan sojoji 2,000 za a sa a cikin shirin kota kwana domin su taimakawa sojojin da aka riga aka tura bakin iyakar. A halin da ake ciki kuma hukumar da ke kula da bakin iyakar kasar Canada na shirin ƙara yawan bakin hauren da take za ta mayar wa kasashen su waɗanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba zuwa 10,000 a wannan shekarar. Wannan ya haɗa da ba wai kawai da 'yan gudun hijirar da ba samu karɓuwa ba da masu neman mafaka amma har da waɗanda jami'ai ke kallon su a matsayin barazana ga ƙasa. A lokacin da mai magana da yawun hukumar da ke kula da bakin iyakar ta Canada yake magana da kafar labaran kasar ya ce yayin da Canada ta shafi shekaru tana karɓa da maraba da bakin haure da masu neman mafaka ana buƙatar duk waɗanda suka shiga kasar su kiyaye da dokar kasar. Wani mai bincike na musamman a Turkiya ya ce an kashe ɗan jaridar Saudiya nan Jamal Khashoggi ne ta hanyar shaƙe shi jim kaɗan bayan da ya shiga ofishin jakadancin Saudiya na Istanbul kafin a daddatsa gawarsa. Bayanin da mai binciken na musamman Efran Fidan ya yi na zuwa ne lokacin da Turkiya ke matsawa Saudiya lamba ta miƙa mutum 18 da ta tsare saboda suna da hannu a kisan Khashoggi.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asari ya zaɓi wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ya ba da umarni wato Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsini Darrell Smith. Baba ya kuma ƙeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai can da la'asari ya salamu alaikum.